Daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Alol FM da kuma Niya da ke birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 16 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraci tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labarai.
Russia za ta ƙara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da Amurka ta kakkaba ma wasu 'yan Russia. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro a cewar jaridar Washington Post. Sannan dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga yankin Guta na gabashin Syria a jiya Alhamis.
To kanin labaran duniya kenan. Za ku ji cewa a hukumomin tsaro a jihar Taraban Najeriya sun gargadi al'ummomi da suka tara makamai da su gaggauta mika su gare su.
Yanzu mun ta lai in aka ce kine fita da hankali ba wani wanda zai saura.
Sai kuma kungiyar kwadagon Najeriya da ta yi kira ga gwamnatocin jihohi kan sakarwa kananan hukumomi mara.
Muna cewa lallai kananan hukumomi a ba su cin gashin kansu kudaden su ya zama ya shiga asusun su sai ma jama'a aiki.
Za kuma mu tsallaka jamhuriyar Niger inda wata jami'a ta kori dalibai daga ciki har daga ci gaba da karatu a cikin ta ko menene dalili duk za ku ji amma sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Russia za ta ƙara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka kakkaba ma wasu 'yan Russia da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Kamfanin dillancin labaran Russia RIA Novosti ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen Russia Sergei Ryabkov na faɗa yau Juma'a cewa ƙasar Russia na kan shirya takunkumin da za ta kakkaba wa wasu da ta kira ayarin sabbin Amurkawa 'yan wasan kwaikwayo da kuma yiwuwar ta ɗaukar matakan ma. Ryabkov ya zargi Amurka da yin barazana ga kwanciyar hankalin duniya, to amma ya ce burin Russia shine ci gaba da tattaunawa da Amurka duk wadda ɗaukar matakin ramuwar gayya da ya zama tilas gare ta saboda abin da ya kira taurin kan Amurka a siyasance, a cewar kafar labaran ta RRA. Jiya Alhamis, gwamnatin Trump ta bayar da sanarwar kakkaba takunkumi kan wasu 'yan Russia 19 da kamfanoni 5 da ake zargi da yin shiga sharaba shanu a zaben Amurka na shekara ta 2016. Amurka ta kumbo sahun ƙasashen duniya wajen yin tarda Russia saboda kai hari da aka yi a Burtaniya da guba wanda ake zargin Russia ce ta aikata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa, a cewar jaridar Washington Post ta jiya Alhamis. Jaridar ta Washington Post ta ce shugaba Trump bai so ne ya yi saurin sanar da wannan sauyin saboda kare kunyatar da janar ɗin mai anini uku. Cire McMaster ɗin na ɗaya daga cikin wani gagarumin sauye-sauyen da ake yi a mataki na sama a wannan gwamnatin, al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar mutane da dama su bar fadar White House, a cewar jaridar. Shi canji abu ne da kan faru kulle yaumin, abinda shugaba Trump ya gaya manema labarai kenan jiya Alhamis. Ya ƙara da cewa kuma kuna buƙatar ku ga an yi canji. Ni ma ina son jin wasu ra'ayoyin kuma na daban. To karfa a sha'aba, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga gabashin Guta na Syria a jiya Alhamis. Ganin yadda yaƙi ke ta tayar musu da hankali, mutanen sun goye kayakinsu a baya, wasu riƙe hannaye, wasu kuma jibge kan kekuna ko kuma motocin ɗaukar kaya ana ta neman hanyar ficewa. ‘Yan tawaye sun riƙe gabashin guta tun daga shekarar 2012, to amma yanzu sojojin Siriya ne ke riƙe da akasarin yankin, bayan da suka yi ta ruwan wuta da kuma hare-haren jiragen sama a yankin. Peter Moore, shugaban ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross, ya faɗi a wani bayani cewa ziyarar da ya kai Siriya kwanan nan ta yi abin da ya kira ƙara jaddada masa fargabar cewa yaƙin da ake yi ya kai wani mataki mai ban tsoro. Ya ƙara da cewa yawancin lokaci burin shi ne a lalata abubuwa ta yadda ma ba a damuwa da halin da ɗan adam ke ciki. Shugaban wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai hedkwata a Burtaniya da ake kira Observatory ya faɗi jiya Alhamis cewa ƙaurar da mutane ke yi yanzu daga wannan yankin da aka yi wa ƙawanya, wanda kuma ke kusa da birnin Damascus, ya wuce wadda aka taɓa gani tun bayan da gwamnati ta ƙaddamar da yaƙin sake ƙwato wannan yankin. Amurka da Koriya ta Kudu sun yanke shawarar taƙaita girma da kuma tsawon lokacin yin atisayens na bai ɗaya na shekara-shekara, saboda cigaban da aka samu tsakaninsu da Koriya ta Arewa a diflomasiyance, a cewar wani rahoto na yau ɗin nan Juma'a. Atisayen na shekara-shekara wanda ya ƙunshi dubban sojoji, wanda kuma akan yi a kowane lokacin sanyi, za a fara shi ne a farkon wata mai zuwa, kuma tsawon wata guda kawai za a yi ana yin shi a maimakon watanni biyu kamar yadda aka saba yi a baya, a cewar wata majiyar sojin Koriya ta Kudu wadda kafar labaran Yonhap ta jiyo daga wurinta. Ba za a yi amfani da mashahuran makaman yaƙin Amurka irin su jirgin yaƙi samfurin B-1B ko kuma jiragen ruwa na ɗauko jiragen yaƙin da kuma masu amfani da makamashin nukiliya ba a wannan karan, a cewar Yonhap. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar rubtawar wata gada ta ƙaru ko ko ya ƙaru. Mutane aƙalla tara ne suka ji raunuka bayan da gadar wadda ta gitta saman wata babbar hanyar mota ta rubuta kan hanyar inda ta danna motoci. Aƙalla ya zuwa yanzu mutane shida ne aka tabbatar sun mutu. Mr. Mark McKinney, shugaban sashen kula da waɗanda suka yi haɗari a babban asibitin Kendall, ya faɗi da daren jiya Alhamis cewa aksarin waɗanda suka ji raunuka halin da suke ciki bai canzawa, kuma daga kujewa zuwa buguwa har zuwa kariya. Jami'an da suka yi bayani a farko dai sun ce mutane goma ne suka jikata. Sanata Marco Rubio, mai wakiltar Florida a Majalisar Dattawan Amurka, ya ziyarci wurin jiya Alhamis, sannan ya rubuta a kafar Twitter cewa wayoyin da ke riƙe da gadar ta Miami sun warware, don haka kamfanin da ke gina wannan gadar ya ba da umarnin a ɗaɗɗaure su. Ana kan ɗaɗɗaurawa sai kawai gadar ta rufta. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya sabunta wa'adin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da tsawon shekara guda, sannan ya yi gargaɗin cewa muddin aka ci gaba da yaƙi, to zai ƙaƙaba takunkumin siyo makamai. Bayanin wanda Amurka ta jagoranci rubutawa ya bayyana abin da ya kira shirin kwamitin na ɗaukar duk wani matakin da ya dace kan waɗanda ke aikata abubuwan da ke kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kawo mace-mace a Sudan ta Kudu ɗin. Jakadan Sudan ta Kudu ya bayyana matakin da abu na kawo ci baya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara daga Najeriya, inda hukumomin tsaro a jihar Taraba suka yi kira ga duk wanda ke da makami ya miƙa shi gabanta domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan taron tuntuba na kuwa cikin matakin da hukumomin tsaro a jihar Taraba ke ma dauka a yanzu na maido da doka da oda a wasu yankunan jihar da ke fama da tashi-tashi hankula na kabilanci ko addini musamman ma a yankin nan na Mambila inda aka samu asarar rayuka da dama ba maganin dabbobi cikin kwanakin nan da yake jawabi a wajen taron masu rada zakin a tsaunin Mambila mataimakin gwamnatin jihar Taraba Haruna Manu yace yanzu gwamnatin jihar Taraba a shirye take na nemo bakin zaren magance irin waɗannan tashi-tashin hankula da ke aukuwa to amma kuma yace hakafa ba za ta ma cin maruwa ba muddin al'ummomin da lamarin ya shafa ba su shirye dinki barakar su ba
duk abinda za zo a zauna ba wani abu duk abinda kaga yana da wahala wallahi an zo an zauna an ce gashi nan mun faga abinda muke gani ai cikin lallami za iya samu amma wane yan wannan ya ce ni ban yadda ba wani ni bazan ma zauna da wani ba tayi na zamu zo mu samu masalahan abu ba za mu samu ba so saboda haka kuna da shugabannin ku ni abinda yake so shine yadda muka fara wannan mu yarda da shi mu je mu zauna tsakaninmu ina fatan cewa wannan committee da aka nada shine zai kawo zaman lafiya an Allah ya da Mambila muna fatan Allah yadda ba za su sake samu wani rikici ba Mambila kuma ina jawo hankalin ku don Allah mu lura mu ga cewa mu yan uwan juna ne kadan muka yadda fa da haka ina tabbatar muku wallahi duk wayannan abubuwan tsakaninku ba wai sai an nada muku wani committee ba za ku iya maganin sa Allah ya ba mu sa'a
shi ma da yake nasa tsokace a madadin shugabannin hukumomin tsaro a jihar daraktan hukumar tsaro ta DSS a jihar Taraba Alhaji Shehu Saulawa ya ko gargadi al'ummomin da ke ma boye makamai da su shiga taitayin su mika makaman domin gudun fada tarkon jami'an tsaro
yanzu mun ga nai in aka ce kine kike tada hankali ba wani wanda zai saurara maka kama ka za'a to ina so wannan sannan masu illegal acts wanda suke da bindigogi tare da su ina jawo hankali ku ko ne ku ba ku ne ka zo don jami'an tsaro ko ku shiga taitayi mun san kowa yana da bindiga ba wai a ce kuna ne ba kowa yana da ita mun sani ba mun sani ba
to kome jami'in hukumar ta DSS kuma zai ce game da masu zargin cewa hukumomin tsaro a jihar kan masu ki wadanda ke da hannu a irin wadannan tashi-tashin hankula highlight dai ga Shehu Saulawan
da kamun mutane amma wanda ya kamata su zo follow up a ke su ba ta jawabi su ba ta bayani a police station ba ba su ba kuma a dokar mu bayan za ka ke rike mutum ka sai cikin sal internally ka alle ki sai ka dawo ka ji ba zai yi ba akwai dai in dai ba ke su mun sai ba ko irin wannan wala ta fitin mutum a ga kunga an waje shi a ai an ba su ba ta bari ba kai ma kai naka in an neme ka ka zo ka ba da shaida
duk da zan shugaba Buhari jihar Taraba sai da ma aka sake samun tashi-tashin hankula a yankin na Mambila da ke da albarkatun kasa da kuma wurin kiwo lamarin da kuwa ya ja asarar rayuka wanda kuma sau tari ma akan danganta lamarin ne da rikicin fili kamar yadda wasu 'yan yankin ke cewa
sun kori shanu sun fake a gaba suna share shanu sun
kaka fara kone daga wajen
yamma dai zuwa yanzu hankula sun soma kwantawa to amma kuma akwai jama'a da dama da ke ma gudun hijira batun da kuma nazarta ke ganin fa dole ne a tashi tsaye Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Sai kuma kungiyar kwadagon Najeriya da ta nuna rashin jin daɗin ta kan yadda gwamnatocin jihohi ke kokarin murƙushe na ƙananan hukumomi. Ga Hassan Maina kaina da cikakken bayani.
Da yake nuna rashin jin daɗin sa dangane da yadda gwamnatocin jihohi a Najeriya suke wa ƙananan hukumomi kama karya, duk da cewa su ma ƙananan hukumomin suna zaman kansu ne bisa kundin tsarin mulkin Najeriya. Shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa, Comrade Ayuba Wabba, ya ce ba za su amince da hakan ba.
Gwamnatocinmu sun takura ƙananan hukumomi, kudaden su na shiga baya zuwa wurin su, abubuwa da yawa da ya kamata su yi ba ma sai sun zo jiha ba su iya yin shi. To me za ka yi ma ba ba kuɗi ba? Kuma ka duba wurare da yawa an ƙi a zaɓe. Sai dai a dinga amfani da kantamomi domin a dinga bin abin da bai kamata ba. Muna kan bakanmu muna cewa lallai ƙananan hukumomi a ba su cin gashin kansu, kudaden su ya zama ya shiga asusun su, sai ma jama'a aiki da shi, domin shine fa gwamnati na farko wanda talaka zai iya zuwa ya hurta kukansa. So shine gwamnati mafi kusa da mutanenmu, saboda haka dole ne ƙananan hukumomi mu ci gaba da bashin basu gashin kansu sai mun ga abin da ya ture buzo nadi.
A cewar wani tsohon shugaban karamar hukuma Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, an sami matsala ne tun farko bisa yadda ƴan majalisin jihohi suka zamto tamkar ƴan amshin shata a hannun gwamnatocin jihohin su.
Tsohon hukuma zabe ce ta yaha za ta dambiya wato yin zaben kananan hukumomi, idan an ba wa gwamnoni dama su nada shiyamomin da suke so domin ba tsoro ba kunya kowace jiha tana kallon irin yadda ake yin zabe na kananan. Daga inda mutum ya san cewa yari nannaɗi ko zabe na yana hannunka, in ka ga dama kuma za ka iya cewa mutum da ka ga dama, to mutane za su zama cikin tsoro, za kuma su zama ba su da karfashi, ba su da kuzarin da za su tsaya a kan abin da suke da zai taimaki mutane. Majalisinmu kuma na jihohi wato ƴan majalisa ba su tsaya da ƙafafunsu, sun zama suna kallon jihar fiye da kallon kansu. To sannan ne za a samu damar samar da dokoki da ƙa'idoji na gaske na gaskiya wanda za su taimaki cigaban kananan hukumomi. Majalisu na jihohi su ɗauki nauyin da ke kansu su dubi Allah su ji tsoron Allah, lallai ne kananan hukumomi tana buƙatar a saka musu mara.
Ko a baya-bayan nan sai da kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa kan gyaran tsarin mulkin Najeriya ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kaduna Nasiru Ahmed ɗan Rufa'i ya ba da shawarar a soke tsarin ƙana hukumomin maɗin gurungum. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu tsallaka jamhuriyar Niger kuma, inda wata jami'a a Yamai ta kori ɗalibanta da ta ce sun ciwa wani malami zarafi. Salamun Barma, gare ka.
Ɗalibai kimanin biyar dukkan su jiga-jigan ƙungiyar Iyonun ta ɗaliban jami'ar Yamai da suka haɗa da sakataranta da mataimakinsa, kwamitin mashawartan jami'ar Yamai ya yanke shawarar kura a matsayin matakin raba gardama tsakanin malaman jami'a da ɗalibai, waɗanda suka shafe kusan wata guda suna ja-in-ja a kan zargin cin zarafin wani malamin jami'a. Ƙungiyar malaman jami'a ta Sinex ta yaba da wannan mataki, in ji sakataranta Dr. Nabala Adare.
Ga aikin jama'a kenan sun yi aiki da abin da doka ta ci, su waɗanda suka yi wannan aikin Allah wadda an gane su kenan doka ta ce a hidda su.
Yanzu shi kenan an kore su daga karatu kwata-kwata?
An kore su har abada.
Ƙungiyar ɗalibai ta Inun ta ce ba a yi adalci ba wajen ɗaukar wannan mataki da tuni ta yi watsi da shi, in ji mataimakin magatakardanta Salha Kaila.
Na kama karya wannan lamari ne na zalunci da cin zarafi zuwa ga ɗaliban jami'ar Abdul Mumin. Mun kuma ba za mu ja da baya ba, babu adalci ciki, babu gaskiya ciki, kuma mu ba za mu yarda da wannan ba. Ɗalibai bayan mu suke kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya.
Makonni sama da uku kenan da malaman jami'ar Yamai ke yajin aiki na sai yadda hali yayi akan buƙatar a rushe wasu kwamitocin jagorancin ƙungiyar ɗalibai. Saboda na tambayi Dr. Nabala, shin ana iya cewa yajin aiki ya ƙare daga yanzu?
Na a yi maganin wannan bala'i kashi ɗaya ne aka shaƙe ma hawaye, wanda muka ce a hidda ɗan makaranta wanda suka cuci mushamu.
Me ya saura kenan?
To akwai a ɗauki mataki wanda gaba nan gaba a hana duka bala'i bisa ilin university.
Lura da yadda yajin aikin ka iya haddasa koma baya a sha'anin karatun wannan shekara ya sa ƙungiyar ɗalibai ta Iyonun shigar da ƙarar malaman jami'a a gaban kotu. Amma da yake bayyana matsayinsa a ranar talatar da ta gabata, alkali ya sanar da su cewa ba su da hurumin yin haka akan irin wannan batu. Shin ko kungiyar Inun za ta koma kotu ne saboda korar ƴaƴanta?
To lalle muna tunanin haka na, amma ga yanzu suke kira da gwamnati domin ya kira malaman makaranta domin su samu su dawo su bi hanya. In ba haka ba, to lalle kwanika masu zuwa za su tabbatar mu.
Da alama wannan matsala na iya shafar sha'anin karatu a matakai daban-daban, bisa la'akari da yadda ɗaukacin ƙungiyoyin ɗalibai suka yanke shawarar ƙauracewa taron wasanni da al'adu da ya kamata ɗaliban ƙasar su fara a ƙarshen mako a Maraɗi, da ma wani taron ɗaliban na daban da za a yi a nan gaba a Agadez. Dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin ilimi mai zurfi akan wannan dambarwa ya citira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 11:19. Wato karfe 11 da minti 19. Yanzu kuma ga shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniya Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin dabarwar da ta kunno kai tun bayan da shugaban Amurka ya sallami sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson daga makaminsa, inda ya mai gurbin sa da shugaban hukumar leken asirin kasar ta CIA wato Mike Pompeo, wanda za ku ji dan takaitaccen tarihin sa. Sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sallami sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson ake ta kairuwa rana, har ma aka fara fargabar cewa Trump din zai yi wa gwamnatinsa garan bawul, domin a cewar rahotanni ya nuna wasu alamu da watakila za su kai ga hakan. Wannan sallama ta Tillerson ta buzu cikin gaggawa kamar wutar daji, inda 'yan majalisar dokokin kasar ta Amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen kasar. Senator John Cornyn, ɗan jam'iyyar Republican ne.
So I'm sorry to see Rex Tillerson go, but
ban ji daɗi ba da Tillerson zai tafi. Amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai.
Ga kuma abin da Senator Robert Menendez ɗan jam'iyyar Democrat ke cewa.
A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya faɗi wani abu daban kan batu guda, wannan zai haifar da ruɗani a duniya.
Shugaba Trump dai zai maye gurbin Tillerson ne da Mike Pompeo, wanda ke shugabantar hukumar leken asirin Amurka ta CIA. Ga waɗanda ke bibiyar siyasar Amurka, Pompeo ba baƙon suna bane a sha'anin gudanarwa a Amurka, domin an jima ana damawa da shi. Ya taɓa yin wa'adi uku a majalisar dokokin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, inda ya wakilci jihar ta Kansas. Yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara marawa shugaba Trump baya a lokacin da ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin Amurka. A lokacin da yake majalisa, Pompeo ya kasance ɗaya daga cikin jagororin da ke suka shirin kiwon lafiyar nan mai rahusa na Obamacare. Ya kuma jima yana nuna adawa kan matsayin nukiliyar nan da aka kulla tsakanin Amurka da wasu manyan ƙasashe biyar a gefe guda, da kuma Iran a ɗaya gefen a shekarar 2015. Bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa ya amince a tattauna da Koriya ta Arewa ba tare da ɓata lokaci ba, Pompeo ya mara masa baya. Idan har majalisar ta amince da zaɓinsa, Pompeo zai kasance mutum na farko da ya shugabanci hukumar leken asirin ƙasar ya kuma zama sakataren harkokin wajen Amurka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban kwamitin da ke kula da harkokin wajen Amurka a majalisar dattawa, Bob Corker, ya ce ana sa ran a watan Afrilu za a yi zaman tantance kwarewar Pompeo. Daga cikin ƙalubalen da masana harkar diplomasiya suka bayyana zai tunkara idan an tabbatar mai da makamin nasa, akwai batun tattaunawa da Koriya ta Arewa da kuma matsayin da aka cimma ta nukiliya da ƙasar Iran. Amma wani rauni da suke ganin Pompeo yake da shi shine ba shi da kwarewa a fannin harkar diplomasiya. Wasu da dama na ɗaga alamar tambaya ko abu ne mai yiwuwa mutum ya aikinsa cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin shugaba Trump. To sai dai kofar da aka samu ta tattaunawa da Koriya ta Arewa, mutum da Trump da Tillerson suka rika kalamai masu sabani a kai, ya sa wasu sanatoci musamman ma daga bangaren 'yan Republican suna ganin irin salon mulkin Trump na kai ƙasar ga gaci, a cewar Senator Mike Rounds.
All administrations have a differing point, a different management style.
Kowace gwamnati na da irin nata salon mulki. Ga dukkan alamu, wannan shugaban yana da nasa irin salon da ya sha bamban da sauran shugabannin da suka gabata. Tunda dai wannan lamari ya ja hankulan masu fashin baki a duniya baki ɗaya. Dr. Abbatu Bako na Cibiyar Nazarin Demokuraɗiyya da Mulki da kuma Siyasa ta Duniya a Najeriya, wato IPRC, yana ganin wannan dambarwar siyasa zai iya shafar kimar Amurka a idan duniya.
To alhakika wato a kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya ne, tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokuraɗiyyar siyasa a duniya, dole zai ringa wato zagwanyewa ko mu ce zai iya tsiracewa.
A gefe guda kuwa, mutane da dama musamman ma daga nahiyar Afirka sun fi tunanin alkawuran da Rex Tillerson ya yi yayin ziyarar da ya kai nahiyar a makon da ya wuce. Dr. Abubakar Umar Kari masani ne a fannin siyasa a Jami'ar Abuja, Najeriya.
Kasancewa an tuɓe shi daga mukamansa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba, so akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta sa ta mai wani amfani.
masu haro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka hada ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro.
Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Amurka da Faransa da Jamus tare da Burtaniya daukar mataki kai tsaye kan Rasha da kuke yi bai dace ba. A zauna teburin sulhu shine mafi ma'ana. Sako daga Safiyanu Gumil Zangon Daura. Sako na gaba yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake sabon salo kai yadda take yaki da cin hanci domin akwai sauran runa a kaba. Sako daga Rilwana Ibrahim London Uba. Sai kuma sako na gaba yace tabbas mu al'ummar jihar Plateau Muna farin ciki da irin aikin ci gaba da mai girma gwamnatin jihar Plateau Simon Bako Lalong yake mana da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya mai dorewa a jihar mu amin sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice Driven Tanka Jos sai kuma sako na gaba yace fatan alkhairi VOA Hausa a gaskiya alawus din miliyan 13.5 da ake baiwa ƴan majalisar Najeriya yayi yawa ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake lale domin akwai dimbin matasa a Najeriya ba su da aikin yi su ma ƴan ƙasa ne kamar kowa sako daga Usainan Alhaji Umar Forever Gashwa sako na gaba yace gwamnatin kasar mu Niger ina sojojin kasashen duniya suke a Niger ake kawo hare-haren ta'addanci idan sojojin sun yi kadan ne ku kawo karin wasu daga Iraki da Isra'ila da sojojin Russia domin mun gane kasar mu ta koma dandalin sojoji sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram sai kuma sako na ƙarshe yace assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bamu dama don mu jajantawa iyalai da ƴan uwan waɗanda iftila'in rufutawar gadayar tsa da su a jihar Florida kasar Amurka da fatar Allah ya tsara gaba sako daga Sani mai lenge-lenge yallon yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta yawuri da Salihu Isa Fana
sai kuma labarai amma wannan karin a takaice
A takaice Russia za ta kara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka kakaba musu ƴan Russia da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a cewar jaridar Washington Post ta ji Alhamis. Dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga yankin Guta na gabashin Syria a jiya Alhamis ganin yadda yaki yayi ta tayar musu da hankali mutanen sun goye kayayyakin su a baya wasu rike a hannaye wasu kuma jibgi kan kekuna ko motocin daukar kaya suna ta neman hanyar ficewa Amurka da Koriya ta Kudu sun yanke shawarar takaita girma da kuma tsawon lokacin yin atisayen sanabai ɗaya na shekara-shekara saboda ci gaban da aka samu a diplomasiyance tsakaninsu da Koriya ta Arewa a cewar wani rahoto na yau dinnan Juma'a. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar riftawar wata gadar masu takawa wadda ake kan ginawa a cikin jami'ar Florida ta dan Amurka ya haura zuwa 6. Mutane akalla 9 ne suka ji raunuka bayan da gadar wadda ta gitta saman wata babbar hanyar mota ta rufta kan hanyar inda ta danna motoci.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 a gogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan a gogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladis Gresham da ta hada shirin, sai kuma injiniyan mu. Ni Hafsat dan mai so rike cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa a dakaci shirin yau da gobe.